Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi 2 ga watan Janairun shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Turai ta samu sama da mutane miliyan 100 da suka kamu da cutar coronavirus tun bayan barkewar annobar kusan shekaru 2 da suka gabata. A cewar bayanai daga cibiyar da ke bibiyar bayanan coronavirus a duk duniya ta Jami'ar Johns Hopkins. An samu adadin mutane miliyan 290 da suka kamu da cutar. Tare da 17 cikin kasashe ko yankuna 52 da suka hada kungiyar tarayyar Turai sun kafa tarihi na samun mafi yawan masu kamuwa da sabon nau'in Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa, a cewar kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP jiya Asabar. Fiye da mutane miliyan 1 daga cikin waɗanda suka kamu an same su ne a kasar Faransa, wadda ta shiga jerin kasashen Amurka da India da Brazil da Burtaniya da kuma Rasha, don zama kasa ta shida da ta tabbatar da fiye da mutane miliyan 10 tun bayan barkewar cutar. Ma'aikatar lafiya ta India ta ba da rahoton mutane 22,755 sun kamu da cutar coronavirus a jiya Asabar. Tana mai cewa sabbin kamuwar sun kawo adadin nau'in Omicron a kasar zuwa 1,131. Jami'an kiwon lafiyar jama'a duk da haka sun yi rigadin cewa mai yiwuwa adadin waɗanda suka kamu da cutar ya wuce kididdigar da aka fitar. Shugaban kasar Taiwan Tsai Ing-wen ta aike da sakon sabo shekara ga kasar China jiya Asabar cewa rikicin soja ba shine mafita ba, amma China ta mayar da martani da kakkausar murya cewa idan Taiwan ta ketare kowane irin jallayir ta zana mata zai haifar da babban bala'i. Kasar China ta yi ikirarin cewa Taiwan dake kan tafarkin mulkin demokaradiyya a matsayin kasarta, kuma ta kara matsin lamba na soja da na diplomasiya a cikin shekaru 2 da suka gabata don tabbatar da ikonta. Taiwan ta ce ita kasa ce mai cin gashin kanta, kuma ta sha alwashin kare yancinta da iyaucinta da kuma demokaradiyyarta. A cikin jawabinsa na sabuwar shekara, shugaban kasar China Xi Jinping ya ce haɗewar kasashen su zama kasa ɗaya wani buri ne jama'ar bangarorin biyu na mashigin Taiwan suke sanyi. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gobe idan Allah ya kai mu ranar 3 ga watan Janairu, za a ta sakiyar wani tsohon sojan Colombia da ke hannu a kisan shugaban Haiti Jovenel Moise daga kasar Jamaica zuwa kasarsa, kamar yadda babban mai shigar da kara na kasar Jamaica ya sanar a jiya Asabar. Mario Antonio Palacios, mai shekaru 43, hukumomin kasar Haiti sun zarge shi da kafa wani bangare na wata kungiyar 'yan amshin shata da ta kashe Moise a watan Yuli a lokacin wani hari da aka yi gidansa na kashin kansa, inda matarsa ita ma ta jakkata. An kama Palacios a Jamaica a watan Oktoba da ya gabata, kuma an same shi da laifin shiga kasar ba bisa ka'ida ba daga jamhuriyar Dominican. Gwamnatin Jamaica ta ba da umarnin korar shiga kasar ba bisa ka'ida ba, amma al'ummar tsibirin ba su da wata yarjejeniya ta hada su da Haiti kamar yadda masu laifi, inda ake neman Palacios, in ji kakakin 'yan sandan yankin. Daga ƙarshe, ga matafiya ta jirgin sama, sabon shekara ta kama daga inda tsohuwar shekara ta tsaya, dauke da takeici mai yawa. Da yammacin ji Asabar a gabashin Amurka, an soke jiragen sama da 2,600 da kuma kusan 4,600 a duk faɗin duniya. A cewar shafin yanar gizo da ke bibiyar harkokin sufurin sama na FlyAware, wannan shine mafi girman adadin cikin kwana guda da Amurka ke fama da shi tun kafin ranar Kirsimeti, lokacin da kamfanonin jiragen sama suka fara zargin karancin ma'aikata kan karuwar yaduwar cutar coronavirus a tsakanin ma'aikatansu. Fiye da jiragen sama na Amurka 12,000 ne aka soke ta ranar 24 ga watan Disamba. Matsalolin da aka samu jiya Asabar ba saboda cutar coronavirus bace kawai. Duk da haka, yanayin sanyi ya sanya Chicago inda aka yi hasashen samun dusa ankara har inci 9 ko kuma na ce centimeter 23.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki doli. Shirin kasuwa a kai miki doli na wannan safiya ya leka ɗaya daga cikin manyan kasuwanni ne dake birnin Lagos, wato kasuwar Edo na ƴan gwari inda ake sayar da kayayyakin kayan miya wanda akasari ana fitowa da su ne daga yankin arewacin Najeriya. Kuma tare nake da ɗaya daga cikin shugabannin wannan kasuwa wanda kuma zai gabatar da sunansa da kuma tarihin wannan kasuwa na Edo.
Alhamdulillah, sha'an rozi, bismillahir rahmanir rahim. Sunana dai Alhaji Zakari Aleru, mai kayan gwari kasuwar Edo Lagos. To tarihin wannan kasuwa gaskiya yana da tsawo dan mun shi a ga manyan mu da muka zauna tare da su sun gaya mana wannan kasuwar Edo tarihin da farkon kabata shine wannan railway din nan da sarrauna ya rufe aka kawo shi a nan Edo. To duk arewa mu da inda aka dauko kayan gwari da mi da mi da shanu da mi nan ne ake sauke su a kasuwar. To shine yan aka zo nan iya nan Edo nan da an sauke kayan gwari din da komai sune aka daukowa ana harkaiwa ana kawowa nan inda muke ga Edo nan nan duk wani ya shine bakin ruwa a wannan wuri. To shine ake sauke su a wannan wuri, in aka sauke su nan ne ake sayarwa a diba ai wani waje, kuma nan ne dai depot depot dan sai da kayan gwari. To shine lokacin din har bisa ga yanzu insha Allah tarihin kasuwar nan ana zan ta kai shekara 100 a kafa wannan kasuwa. To kuma alhamdulillahi mu ma da muka iske su ma manyan mu da mu har bisa ga yanzu insha Allah muna zaune lafiya lau ba mu da tashin hankali da kowa. Dan tauran da muke wannan kasuwa ba mu taba ji an ce an yi wani fada tsakanin ko wani kabilanci da mi ba. Muna nan lafiya lau muke da kowa, ba wani ya ba bata lokaci ga kwado da bayarbe da bayarbe da ifo da Bahaushe ko wani dan uwana ko dan uwan juna ne. To dan haka insha Allah idaka muna nan zauna lafiya lau. Kuma kayan gwari da kasani duk irin wanda kasani ana kawo su arewa in ka je Edo akwai su. Kuma ba ma wai in ce ma ya bankai ba kayan da zaka samu kasuwar Edo insha Allah duk Lagos in ka zo baka samu irin waɗannan kaya tunda mu kayan mu zabafe muke saya. Dan ni azaba ko kasuwar ma to yanzu aka je sayan kaya an san kayan Edo an san waɗanda annu mutanen Edo da ganin kaga dan Edo mai sayan kaya in dai baka dai wannan kaya baka kira ne ma san dan ba zai saya ba. To nan muna da waɗannan kwastomomi nan ko ta ina manyan mutane masu tawa suna sayan kaya kuma duk wanda ya zo nan insha Allah ba zai ji kunya ba.
To ce man kamar dame ake cewa wannan kasuwa ta ku ta kayan gwari.
To wannan kasuwa dai ta mu ta kayan gwari abubuwan da ake sayarwa duk abin da ka san ana noma shi arewa akwai shi anan. Ka ga manta da albasa, tumatir, tattafe, atarado, doya, dankali, arishibototo, namu na Hausa, kai bayan haka shinkafa gata nan kuma in ka shiga dai alabo da plantain da sauran kayayyaki duk gasu nan dai ana akwai su kafar idan ka zo insha Allah. Ba abin da dai kayan abinci za ka nema ka zo anan kafar idan baka same shi ba insha Allah.
To ya kuma batun kasuwanci ko ciniki a wannan kasuwa taku?
To alhamdulillahi kasuwa dai inda insha Allah kasuwa da irin wanda ta zamani gwargwado duk wanda ya zo kasuwar da insha Allah dai kana da aman sai san Allah da zaka sa abin da kai rika insha Allah. Mu ko ta wani lokaci sai dai kasuwar zamani dai za a ce wai alhamdulillahi.
To akwai kalubale da kuke fuskanta daga gwamnati ko hukumomi gari yadda wasu kasuwanni ke fuskantar kalubale na rashin kafa su bisa ka'ida da dai sauransu?
To alhamdulillah mu kan kasuwar Edo sai dai san barka tunda mu toran da muke wata matsaloli na irin gwamnatin Lagos wallahi ba mu taba ganin wani takura wanda za a zo a takura mana ba. Dan mu yanzu yace ka gani yau zan gaya maka akwai mutane da yawa lokacin fashala manyan da ciza ina zaune a wannan wuri da ka iske ni suka zo suna neman wa a ciya man Edo wane ciya man wannan wuri aka kawo shi inda nake ina tahuwa sun same ni ban gaisa sai suka ce kai ne ciya man nan ce ni ne lafiya suka ce lafiya lau abin da ya sani zo in muganka Allah ya uwa iyayenka albarka aka dai suka ce Allah ya musu albarka kuma ka iya shugabanci dan wannan shugabanci abu biyu ne ka rike amana ka rike roƙon Allah kuma ka san manyan Lagos yace dan sun ya zagaya a Lagos gaba ɗaya sun ga wanda duk akai katakata da Lagos wanda ba ma bakin hanya yake an kore shi bale mu da tsakiyar Lagos kuma muna bakin hanya ba wanda ya taba mu yace ga hiba wanda ya taba dan haka dai mun zo ba har an muke so gare ka ba mu mun dai ima du'ai Allah ya kare kare ka haka mutane suka sai suka jira suka bada baya
to menene bambancin wannan kasuwa na gwari da sauran kasuwanni na Lagos wanda su ma ake sayar da irin kayayyaki na wannan na gwari haka
gurgudu mu kam kayan mu ba su da tsada kuma ga kyau ga kyau ba tsada insha Allah wanda kasuwa dan abubuwan da muke muna sayo kaya ma da yawa ka taho ka kasa ka fadi baka mai da kudin sa ba da yawa dan in na gaya ma yanan mutane nan wani lokaci kamar wanga lokacin da aka fito in kan ga bashin da ake biyan mutane akan ka da suke faya yawa mun muna nan dai saboda mun bar komai wajen Allah mun san insha Allah Allah ne mai walwala da komai
to gashi ana fuskantar matsalar tsadar kayayyaki na masarufi da dai sauransu ku zaka mana bayanin yadda farashi yake a wannan kasuwa na ku na sauran kayayyakin kefa ne da dai sauransu
wannan haka yake gaskiya ne dan yanzu haka bari in gaya maka kaga albasa da haggani nan ba wuce sati biyu ba 24,023 muke siyanta amma yanzu ga ta a bisa ga yanzu kwana dan satan gabi ta kuma 48,050 haka shi ma to amma ta da maganar tumatir saboda tumatir yanzu irin namu na arewa bai zuwa inda yana zuwa sai a ce to nan wuri hannu guda yake yitowa ake kawo mana da Jos da Ghana su kadai ne ka tafiya to kuma gashi nan yanzu dan karamin kwando gashi nan ana saisuwa 22,020 dan karami fa ba irin manyan kwando da muka aka ga da arewa ba to kaga shi ma gashi nan radio duka duk abin da yake tattafai duk abin ya hau sama yanzu duk yayi sama yanzu saboda kuma babu shi ne amma in akwai shi inda ko ina ya fito nan in ka zo nan ya ka arhanan komi a hane komi arhaza ka kwashe shi dan ba mai bari ta niki ya kuce mishi
to a waje dai kuma naji ta bakin wasu masu saye da sayarwa a wannan kasuwa kuma sun gabatar da sunayensu da kuma yadda kasuwanci ke tafiya a wannan kasuwa na Edo
sunana Umar ana kira Umar Dila ina sayar da tumatir da albasa da tattasai da tarugu a shekara 30 a wannan kasuwa da hakikanin gaskiya ana ciniki kwarai da gaske dan ina so tumatir kamar kwando 20-25 kullum kuma yana karewa amma yanzu yake sai a nan zamani ina so kwando 4 kwando 3 wani zai bai kare wani zai bai kare ba amma alhamdulillah muna ci muna yi amma taimaka da yan uwan musulmi dukkan bukatun mu a yi tumatir Allah ya rahama mana asiri a wannan kasuwa
Abdullahi, I say that tomato is to kind provision somebody and panidish. Wallahi ba kaman da ba, amma tun da muna lafiya. Alhamdulillah, amma komai ba kaman da ba. Komai yayi sama yanzu. Abu da zamu siya kamar 5,000 da kuma yanzu 20,000 wallahi ba sai yi ba. Su abun da su gaba na ku mana temoko komai kasa Allah ya taimake kowa da kowa. Na so stemo ko sukayan provision, milo, milk, ko sugar, flour, ko abun yana, ko mai mene kina so akwai shi a ido.
Talle, me sai tumatir? Alhamdulillah. Me yanayin irin da abu yake fito yake shiga yake fita. A da muna fayin tumatir, amma su muna so shi kamar 30,000 dola. Amma daga shi Allah ka sauki ma so shi 21,000 wani sai 18,19 haka muke so shi kaga Allah ka mun sauki kenan kuma haka so alhamdulillah mun gode Allah
to sina na Murtala ana wa nake ce min da Murtala Budi tun ina ce sabin da Allah ya sa nake ana kuma ina sai da wannan dai kaya daga gani tumatir da sai da tarugu da shauran su ke irin kayan rafi ba laifi gaskiya alhamdulillah ba laifi kai da Allah na dan samu bakin gurgudu bahun albasa yanzu gaskiya dan kwanakin ba dan sa tv da ya wuce abin da muka sayo shi 25 amma koyo abin da nasu ga tana naira 50,000 sai ta ba shi 50,000
to ba sarare karshen wannan shiri kenan na kasuwa kai miki dole wanda ya to muku daga kasuwa Ido dake birnin Lagos a tarayyar Najeriya na ku babu gidan jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
sunana Arabin Dr. Sunday Ibrahim ne magatakarda a kan arewacin Najeriya zan so mai nasiha wannan Lahadin akan maganar da ke cewa kudin ko kuma niyya karatun mai na samuwa daga cikin littafin Daniel sura 1 aya 8 wanda ke cewa Daniel ya yi kudiri a cikin zuciyarsa zan sai hakuri ya ji bari mun fika shekaran 2021 na san mutane da yawa sun yi niyya su yi kudiri sun yi addu'o'i sun rubuta abubuwa da yawa da ba za su yi ba amma kamar ma aka yi watanni biyu ko uku ba su iya son ake wannan niyyan da suka yi ba ga shi kuma wannan shekaran ta gama yau watan daya na 2022 na san jaji bari mun fika wannan shekarar wato ranar juma'a wanda ya shigar da mu zuwa ranar sati wanda ya shigar da mu sabuwar wannan shekarar wasu mummuni ne mun yi kwadari da cewa a baba kaza ba za mu yi su ba amma kai kamar ma a kai watanni kaza za mu karye wayan kudurin da muka yi ta haka yan wana ina shirya mu da cewa duk niyya ko kuma kudurin da muka yi Allah ne mai cikawa ruwansa ne wanda zai taimaka mana ya tokara tsokatar mu domin mu cika su ina addu'a wannan shekara da duniyan da muka yi da kudirin da muka yi bari Allah ya taimaka mana bari Allah ya bamu iko yanda za mu cika sa wayannan niyoyin ko kuma kudirin da muka yi daga cikin birnin zuciyarmu amma ba za mu iya wannan ba sai mun roƙi Ubangiji wanda ya halicce mu wanda ya san zakatarmu wanda shi ne zai iya taimaka mana ta wurin ruhu mai tsarkin sa da mu ci burin wannan abin da ko kuma niyyan da muka yi daga cikin birnin zuciyarmu addu'a na shi ne Allah ya taimaka mana Ubangiji mun gode maka saboda makaranka bari makaranka su
Madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu magana ne akan murar tsuntsaye sakamakon bullar cutar a wasu jihohin Najeriya da suka hada da Kano, Plateau da kuma Katsina tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan
lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar murar tsuntsaye wato bird flu a turanci.
To ita wannan cuta ta murar tsuntsaye cuta ce wadda kwayar cuta nau'in virus take kawowa. Kamar yadda mafi yawancin cututtukan mura abinda ke kawo su kenan na nau'in virus. To kuma akwai su kala-kala amma dai wadda ta fi shahara wadda ake gana ta yanzu ta tsuntsayen nan an same ta ne a bangaren Asia a Hong Kong tun shekara ta 1997 kuma an samu ciwon tsakanin masu mu'amala da tsuntsaye kamar irin su kaji da sauransu na iya daukar wannan cuta kuma tana iya harbar mutane daga waɗanda tsuntsaye kuma sai ta kawo mura a wani lokacin mura mai tsananin gaske ta hatta iya yin barazana da rayuwa
To likita menene alamomin cutar murar tsuntsaye?
To alamominta kamar alamomin kowace mura ne kawai dan atishawa, dan zubar hanci, watakila dan ciwon kai, ciwon jiki, aje baki ba daɗi, da hudu suna ciwo da sauransu. Idan ta tsananta ne to sai a samu matsaloli na numfashi sai fara zama da matsala kuma in ta ta'azzara sosai sai ta shafi wasu bangare kamar na koda da hanci fata da kwakwalwa da sauransu wanda mutum yana iya shiga cikin suma mai tsanani wanda wasu daga wannan kuma ba sa fitowa idan kwanansu ya kare su daga an wuce da jana.
To likita mai ɗauke da cutar zai iya yaɗa ta ko in ce shin cutar tana da saurin yaɗuwa?
To yawanci yaɗuwar ta shine daga dai tsuntsayen zuwa ɗan adam. Akwai ɗan taba ba sosai akan ƙarfin yaɗuwar ta tsakanin mutum da mutum. Wasu masana suna ganin cewar ba ta yaɗuwa sosai tsakanin mutum da mutum, wasu kuma suna ganin cewar za ta iya yaɗuwa mutum ya shaƙi irin su majina da sauransu da miyawu, ana ganin cewar mutum zai iya ɗauka kenan. Kamar yadda ta irin za a iya ɗaukar mu'amalar ta da yadda in an yi da tsuntsaye akan wasu masana suna ganin cewar kamar za a iya ɗaukar ta wancan ɓangare.
Likita da kake zayyano mana alamomin cutar ta yi kamanceceniya da murar mashaƙo wato coronavirus, shin ta yaya za a ma bambance ce wannan murar tsuntsaye ne wannan kuma coronavirus ce?
To wannan ya kawo matsala gaskiya matuƙa, saboda dukansu za su iya zama da alamomin nan iri ɗaya, kuma idan ba an yi bincike ba, ba lallai a iya tantancewa wannan murar ta corona ce ko ta murar tsuntsaye kuma ta wasu murarukan daban ce, saboda abu ne da sai an yi bincike. Amma abu na farko shine ana duba ina taɓalla inda take, sai a ga wanda yake da murar nan ya yi tafiya wurin ko ya yi wasu mu'amaloli wurin, ya yi mu'amala da tsuntsaye daga wuraren da sauransu, me ya sana'a shi, yana sai da kaji ne da sauransu, yana da gidan kuna ne, to kin ga anan sai a fara tunanin tsoron Allah murar tsuntsaye za ta fi sauƙin samuwa a wurin shi akan corona. Amma da kansu za su iya zama da wahalar tantancewa sai an yi bincike.
To likita, wayannan cutuka ne masu kamanceceniya da juna, ita murar mashaƙo wato coronavirus da kuma murar tsuntsaye da ake kira bird flu a Turanci. To ana fama da annobar corona, sai kuma gashi a Najeriya an samu ɓullar wannan cutar murar tsuntsayen, shin ta yaya za a yi yaƙi da cutukan nan biyu a kuma lokaci ɗaya?
Na farko, idan aka bi dokokin da ya kamata a bi na wurin yaƙar cutar corona, to zai wahala kuma a samu yaɗuwar ita wancan murar tsuntsaye. Misali, wanda zai sa mask wato abin toshe hanci, amma wani zai a kira shi kenan ko abin toshe hanci, kuma zai kasance yana wanke hannun shi, yana amfani da sinadarin goge hannu kuma da ɗan wannan social distancing da ake wayewa. Sai kiga yana da wahalar gaske a ce wannan matakai an ɗauke su ne saboda a kare kai daga corona. To amma zai kasance kenan an samu sauƙin yiwuwar yaɗuwar ita kanta murar tsuntsaye idan aka ɗauki ta wannan abubuwan. Misali, kana da mask ne kai mu'amala da kajin, da wahala kuma kana wanke hannun kamar yadda ya kamata, kuma tunda an san inda cutar nan ta bulla, ana ganin alamun cutar a kaji, aka sanar da hukumomin lafiya suka tabbatar da cewar cutar ta bulla, za a iya killace duk inda aka san cewar ga inda cutar nan take, kuma za a iya maganinta a lokaci ɗaya. Sai dai ta ƙara gaskiya matsala da damuwa, saboda ta zo lokacin da ana cikin wani hali.
Idan za mu iya tunawa kwanaki an samu ɓullar ita wannan cutar murar tsuntsaye, kuma dai da ikon Allah aka shawo kan al'amarin, shin akwai wata hanya da ku likitoci kuka bi ne wajen shawo kan al'amarin?
To akwai ɓangare na musamman ma'aikatan lafiya wanda suke kula da irin harkar ɓullar annoba da sauransu. To kuma kamar ita murar tsuntsaye din, banda ma'aikatan lafiya, to akwai kuma ma'aikatar aikin gona, su ma akwai ɓangare na musamman da suke kula da irin waɗannan matsalolin. Saboda haka akan samu haɗin kai ne tsakanin waɗannan ma'aikatu da kuma ɓangaren wayar da kan mutane, na ɗaya a san cewar akwai ɓulla wannan cuta, sannan su kuma waɗannan ɓangare su tura da ƙwararru wanda za su tabbatar da cewar wannan cuta ga ta ɓulla ga inda ake ganin ta ɓulla, sannan a sa dokoki da matakan da ya kamata a yi a kare yaɗuwar cutar. To sai da cikin ikon Allah, idan an taɓa wannan matakai, an samu sauƙin yaɗuwar cutar.
Duk da cewa kai ba likitan dabbobi ba ne, shin akwai wata hanya da ake gane cewa wato tsuntsayen nan ko kuma kaji musamman ma kaji da ke su muka fi mu'amala da su suna fama da cutar da kuma yadda za a duka ba su magunguna domin kare wato mutane da suke mu'amala da kajin nan daga kamuwa da cutar?
Akwai saboda akwai alamun za a ga kajin ba su da lafiya kuma cikin dan lokaci gangane sun mutu. To idan aka ga wannan abin da ya kamata, akwai yawanci akan ba da lambobin waya wanda ya kamata a kira, mutanen da ya kamata a kira sai su zo sai su duba a tabbatar shin wannan cutar ce ko kuma wani abu na daban, sannan a ɗauki matakai. Saboda haka akwai matakan da su waɗancan da na baki bayani na farko cewa akwai matakan da ake bi yadda za a kare yaduwar cutar. To tun daga yanayin koda gona ɗaya ce ta samu wannan matsala, ta kira ma'aikatan da ya kamata a yi, to sai a fi da yaduwar abin.
Na'am, to likita daga ƙarshe wace shawara ko kuma wani jan hankali za ka yi wa al'umma don kare kansu daga kamuwa da cutar murar tsuntsaye?
To yawanci dai waɗanda suka fi matsalar kamuwa don cutar da suke mu'amala da dabbobin ne, tsuntsaye, ko dai suna kiwonsu ko suna sayar da su ko suna yankawa ko fiya da sauransu. To idan aka ga tsuntsayen nan ba su da lafiya, da Allah lambobin da aka bayar na a kira a sanar, ya kamata a kira a sanar. Wani lokacin mutum ya ga irin wannan gudun cewar kada a zo a ce za a hana sai da kajin ko za a rike gonar ko za a yi wani abu ko za a zai iya samun wata tsangwama sai ya hana ya yi irin wannan. To amma inda za a daure din ai, to da an taimakawa al'umma kuma an taimakawa. To da ka da Allah idan aka samu irin wannan matsala, a sanar da hukumar da ya kamata a sanar, saboda a ɗauki mataki da zai zama matsalar annoba a cikin al'umma.
Kamar su sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abinda za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, da fatan kuma an ji kuma za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bayar. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, muke mana fatan mu kasance lafiya.
Amin, amin, summa amin, 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 summa amin, ya Allah. Kubuda kunuwan kuku jama aga wata sanarwa, kubuda kunuwan kuku jama aga wata sanarwa, mutanen karkara da birni wannan.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashenhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.